سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته وسلك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah Maɗaukakin Sarki, shi ne Allah zai mushi, zai ba shi aljanna kashi biyu daban-daban, ma'ana gida biyu daban-daban a aljannoni guda biyu daban-daban, inda aljannonin suna da yawa. Wannan kuma sakamako ne na tsoron Allah. Kafa makama rabbihi, ai ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah sai ya bar abin da yake na saban Allah ne. Wannan shine ma'anar wani man kafa makama rabbi, shine kamar yadda Allah ya ce, amma man kafa makama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wannan shine kafa makama rabbi, ma'ana wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah sai ya bar saban Allah, ba don tsoron wani abu ba, ba don gudun maganan mutane ba, a'a domin Allah kawai ya bar wannan laifin. To Allah ya ce, wato jazaa'uhu jannatan, sakamakon shi aljanna ce guda biyu, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, jannatani min fiddati, aljannoni guda biyu na azurfa, aniyatuhuma wa ma fihima, da motocinsu da abin da ke cikinsu, wa jannatani min zahabi, kuma aljanna guda biyu na zinari da motsotsinsu da abin da ke cikinsu. Wannan Allah madaukakin sarki shi ne bayar da abin da mutum bai tsammani ba. Saboda haka wannan duk ba zai gagara Allah ba, kuma wannan girmamawa ce ga shi wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki. Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wai cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki menene abin da ya zanto abin ƙaryatawanku? Allah ya ce dawata afna, su waɗannan aljannoni ɗin wato suna da itatuwa masu rassa masu yawa. Al-afnan shi ne jam'u fanan, al-fanan shi ne gosin reshe. Na ce bishiya tana da rassa masu yawa, ma'ana tana da faɗi kuma inuwarta za ta yi faɗi. To shi ne ma'ana dawata afnan, ma'ana ma'abota rassa masu yawa wanda akan sakamakon shi shi ne za su ba da inuwa mai faɗi. Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, daga cikin nemomin Allah wanne ne ya zamanto abin ƙaryatawa a cikin a gare ku? Allah ya ce fihi, ma cikin aljannonin nan guda biyu akwai ainani, akwai idanuwar ruwa guda biyu wanda tabiliyani suke gudana, wanda suke wato shayar da waɗannan itatuwa na gidan aljanna, don haka kullum cikin ni'ima ne. Wannan ba sa taɓa yankewa, ba sa katsewa haka Allah maɗaukakin sarki ya abin nan. Shi ya sa duk ayoyi za ka ga Allah yake cewa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, duk inda za a yi magana aljanna za a ce tajri min tahtiha al-anhar. Su ne waɗannan wato ƙorami waɗanda suke gudana, idanuwar ruwa waɗanda ba sa katsewa har abada. Inda za a shiga cikin wannan gida ne za a yi rayuwa wacce take babu ƙarewa har abada. Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cikin ni'imomin Allah wanne ne wato za ku ƙaryata ya ku aljannu da mutane? Allah ya ce fihi ma min kulli fakihatin zawjat, kuma cikin aljannonin nan guda biyu akwai fakihatin zawjat, duk wani kayan marmari yana da wato sinfi guda biyu, yana da nau'i guda biyu. Duk kayan marmari yana da nau'i guda biyu. Saboda haka wannan shi ne fihi ma min kulli fakihatin zawja, duk wani abu da ka sani na kayan marmari akwai wato irin shi guda biyu, wanda kamanninsu ɗaya amma kuma ɗanɗanansu daban-daban. Kowane kayan marmari yana da sinfi har guda biyu, da haka idan misali mangwaro ne za a same shi guda biyu, amma abin da yake wannan baya cikin wancan. To wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wai cikin ni'imomin Allah menene wato abin ƙaryatawa a gare ku ya ku aljanu da mutane? Allah maɗaukakin sarki ya ce muttaqina ala furushin baqa'inuha min istabraqin wa jana aljannatayn dan, muttaqina su wanda suka shiga gidan wannan aljanna din wato suna masu kishingida, ma'ana za su kafe hannuwansu kamar yadda masu jin daɗi a rayuwar duniya suke. Mutum sai ya tokare kafaɗarsa ya harce kafarsa ta dama a kan ta hagu, ma'ana yana nuna alama ne na nuna isa da kasaita na nuna jin daɗi. Shi yasa a rayuwar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kan hatta irin wannan zama, yake cewa da ana la akulu muttaki'an, ni ban cin abinci a kishingiɗe, domin alama ne na nuna alfahari da nuna isa. Amma a lahira Allah ya siffanta ƴan aljanna da cewa haka ne, domin gida ne da babu laifi a cikinsa, gida ne na ni'ima, gida ne na jin daɗi. Allah ya ce muttaki'ina suna masu kishingiɗa ala furushin, a kan wasu shimfiɗu wanda baƙa'in min istabraqin, cikinsu cikin wannan shimfiɗin wato an musu ado da wato azanin alhariri wanda yake mai kauri, shi ne istabra, wanda aka mishi kuma zane da wato zane na zinari a ciki. Kamar yadda yanzu in ka kalli yadda ake kujeru na ɗaki, ba a yi su haka kawai aiko, sai a musu zane-zane a jikinsu, ko a samu wasu matasai wanda ba zai kwanci ake a kansu ba, amma sai a jajjefa su, ana ado ne da su. To wannan shi ne abin da za a yi ma ‘yan aljanna, suna da waɗannan kujeru, cikinsu yana da taushi, yana da laushi, kuma ga shi an musu zane da zinari, zane na zinari, sannan kuma an sa alhariri a ciki. shi al-harir wani nauyi ne na tufafi da Allah madaukakin sarki ya haramta ma maza daga cikin wannan al'umma domin shi namiji ba dan ado bane namiji Allah madaukakin sarki ya riga ya kawata hadisinsa shi yasa bai bukatar wani abu da zai yi ado da shi shi yasa da ya dauko wani abu da yake ganin da ado ne ya saka sai aka kuma ba gan shi daidai ba yanzu da zaka ga namiji da dan kunna sai kaga abin ba daidai ba kuma kayan ado ne amma mace ta fito ba dan kunna ba sai ga kamar an yi shara ko ka ga namiji da sarka yanzu dukkan sarkan nan ba za ka ga ta yi kyau a wuyansa ba sai ga abin ya yi haka babu tsari amma mace kuma ta sa sarka sai ya kawata ta wannan Allah madaukakin sarki haka ya kawata maza da irin halittar da ya mutu da haka namiji bai bukatar sai ya sa wani kayan ado ko ya shafa koda ko ya shafa gazal ko ya shafa jambaki shi yanda kamannin nan nashi yake haka yake shi yasa da zarar mutum ya rikije ya koma irin wancan zai fada cikin bishin Allah zai zama dan daudi ko zai zama dan daudi da ya koma shafe-shafe ya sa ɗankunne ya sa sarka ya sa warwaro ya sa kayan abin nan sai ka ga ya koma kuma ba mutum ba shi yasa Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su ya la'ana Allahu al-mutakhallifin waɗanda suke rikidewa su yi shiga irin ta mata wata har muryarsu suke canjawa saboda haka wannan la'anannu ne domin sun bar inda Allah ya halicce su sun koma wata halitta to wannan tufafi na alhamidi tufafi ne na ado yana da santsi ana ado da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta ma maza daga cikin al'umma ta sanya alhamidi amma mata an hana ta musu mace tana iya sa zinare ta yi ado da shi dan haka sai kai ta adashe ka tara kuɗi ka biya masa zuban zinare kai kuma ba kai saka ta to saboda ita an halatta mata ta yi ado da shi saboda Allah ya ce wa lirijali alayhinna daraja maza suna da fifiko akan mata komai da komai a halitta a tabi'a a komai kuma Allah yana fifita abin da yake wannan kuma ba yana nuna cewa an kaskantar da wani jinsi bane akan wani jinsi ba haka ba ita ma wani bangaren nata in ka kalla kai ma ba za ka fara shiga ba ko yanzu aka baka aka ce yau kai ne za ka haɗa mun shan ruwa a gida to ba za a sha ruwan ba ko a ce yau kai ne sai ka tashi daga wajen jin karatunka da komai za ka je ka ce a kawo markaɗe a kawo wannan a kulla wannan a haɗa wannan a yi wannan ai ba za a sha ruwan ba ko hayaƙi kaɗai ya ishe ka to Allah ya ma wannan fifiko ɗin su kuma Allah ya ba su wannan ladan da kai ba ka da shi ko da haka kowa da akwai irin abin da Allah ya fifita shi da shi da wani bayi da shi kowa da akwai irin abin da Allah ya masa na fifiko da haka sai kai wani abu mace ba za ta iya yi ba sai ta yi wani abu kai ma ba za ta iya yi ba da haka ba wai an nuna cewa wani jinsi ya fi wani jinsi ba ne a kowa da akwai abin da Allah ya ba shi da haka Allah madaukakin sarki yana siffanta mana irin ni'ima ce da take cikin gidan aljanna wani abun ko za a shekara 100 ana karanta ba za a ganshi a fili a kasa ba domin abu ne da sai dai a can za a ganshi kuma duk yanda tunanin dan adam ya zo bai sai yi wannan abun ba ba zai iya yin shi yanzu ba duk ana zafi tsananin zafi dai shine ka nemo abun shafa shafa ka sa a karkashin rambatar ka ko to ka kare shiga cikin rana an jima ka dan da kai wani aiki mai wahala duk wannan abun zai tafi wani zai sake dawo kuma duk wanda zai fita da wani zai fita amma shi kuma dan aljanna ka ga kamar aljanna ne bai kare ba kuma sakamakon abincin shi ne da yake narkewa a jiki sai ya zama wannan gumin nasa sai dinga fita kuma yana jin kanshi to yanzu wannan ta ina za ka ganshi a duniya ba mutumin da zai ce ma ya kwana 7 bai je ya je wa ya bayan gida ba amma aljanna ba ta jin wannan babu shi ma kuma ga shi ana cin abinci kaga abu ne da rayuwar can daban sanan daban ma ka Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai Allah madaukakin sarki ya ce wajanan jannataini danin wajanan jannataini danin kuma sannan shi ɗayan marmarin aljanna din nan shi ne janan jannatain ai timarun jannataini kayan marmarin aljanna danin kusa yake mutum yana kwance ma zai taɓa shi shi ne ma'ana dani yana kusa abu ne wanda yake kusa kuma hadisai da yawa sun inganta akan wannan abun nan cewa dan aljanna da zai so yana kwance in ya ga kayan marmari yana sha'awa zai shiga bakinsa da haka wajen aljannatai ne dani cewa wannan ƴaƴan marmari na gidan aljanna kusa suke ba ne sa ba dan haka ba a hana ma kuma me ci sai Allah mana wakin zance ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukaziba wai cikin ni'imomin Allah wanne ne abin ƙaryatawa kuke ƙaryatawa ya ku aljanu da mutane Allah yace fi inna cikin wannan aljannun kuwa da za a ba waɗanda za a bai ba su Allah ya sanya mu ciki yace akwai asiratu qalbi akwai wasu mata masu takaita ganin su masu takaita ganin su ba sa leke ba sa hange ba sa daga idan su sai ta kallon mazan da ba nasu ba ko dan Allah ya halice su ne ya sanya su cikin gidan aljanna lam yaqumis kunna insun qablahum wala ja ko aljani ko mutum ba wani wanda ya taba kusantar su balle har ya tara da su ma'ana ya kawar musu da bidincin su haka suke wanda suka shiga cikin aljanna ne su ne farkon wanda za su fara kusantar su to wannan babban abin nuni a nan shine da Allah yake fihin na kafiratu sar wannan yabo ne a gare su cewa duk macen da ta zamo ba ta anjan wani in ba gidanta ba wannan ita ce mace ta fara amma mace tana leke ko ta hangi wani ta dinga ma sha'awar wani mutum da ba mijinta ba wannan ba al'ada ba ce mai kyau domin kan aljanna aka ce fihin na cikin wannan aljanna akwai kafiratu sar masu kame ganin su ma'ana sai daga mazajen su suna kallon mazajen su ne kawai wannan mai wakilin sarki ce fa bi ayyi hada rabbikuma tukadibani wai cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki wanne ne abin ƙaryatawa da kuke ƙaryata su ya ko aljanu da mutane sai Allah madaukakin sarki ya tuffanta su ya ce ka annahunna su matan nan in ka kalle su kai ka ce su al-yaqut wani al-yaqut ne al-yaqut wani abu ne da ake cire shi a cikin ruwa mai kyalli yayin kamar dutse mai kyalli ne in ka daga shi haka kana hango can tsallaken shi shine ake kira kamar mabul an san mabul to in ka daga da ya ka je ka tono duwa to aka je aka samu wani abu na dutse sai a fitar da shi a ce an kai kasar waje ko to shine za a je a kankare shi a goge a gyara sannan za ka dawo mana da shi biya da tsada ko kaga an yi wani ginin gidaje an sa wani abu yana kyalli haka duk da su ake yi to amma in ka sa haka kana kallon daga nan din shi kana kallon wajensa to haka matan suke ma'ana mata ne in ka gan su ka ce kamar al-yaqut suke saboda tsaftar su da ma'ana kyawun jikinsu da halittar su wal marjan haka nan kamar al-marjan suke shi ma abu ne da ake fitar da shi daga ruwa ka ji Hausawa suna cewa murzani ko yana nan wani ja da zaka ga inyamurai suna ado da shi tsada ne da shi da ba a san darajar shi ba iyaye da kakanni suna ajewa ba a san darajar shi yanzu duk babu shi ka je kana nema ba za ka samu ba da an saida shi amma ka je can ka san inyamurai za ka gane kimar shi ba ya ɗaya sai a ce ma ya kai dubai masu yawa to ma'ana suna da kyawu suna da kyawun halitta suna da tsafta kamar yadda ake ciro wannan abin da tsafta a ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abu Huraira yake cewa Muhammad ibn Sirin ne yake cewa imma tafakaru wa imma tazakaru yace ko dai ku yi alfahari ko kuma ku tunatar da junan ku ar-rijalu aktharu fil jannati amin nisa wai maza ne suka fi yawa mata ko aljanna ko mata faqala Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu anhu yake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu al-Qasim yana cewa inna awwala zumratin tadkhulu al-jannati jannata ala surati al-qamari laylat al-badr lallai farkon tawaga farkon jama'ar da za su fara shiga aljanna fuskokin su hasken su kamar hasken wata farkon wanda za su fara shiga ma'ana first batch kenan haza kowa zo zaɓe ne ana zaɓen wanda suka fi inganci ne da tabbaci ko sai a ce an fitar da kashin farko za a fito da second batch za a fito da third batch har a je supplementary ko yan alfarma wannan yan ceto kenan fa akwai wanda suke yan farko ne wanda su ne farkon shiga aljanna ke fuskar su haskenta kamar hasken wata yake lokacin da ya kai daren 15 kamar kwanaki uku kenan da suka wuce haka ko ya ce wallafi taliha ta kwamba da za su shiga su ne kawaga ta biyu za su shiga aljanna ala aswa'i kaukabin durriyin fi sama hasken su kamar hasken tauraro mafi haske a sama. Aga ita raro bai kai hasken wata ba, duk hasken shi in ya aka hada shi da wata sai kaga bai da haske. To na biyu darajar su bata kai tasu ba. Ke li kulli imri'in minhum zawjatani ithnatani. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yana da mata guda biyu a gidan aljanna. Yura muku suki limanin wara'in lahmi, ma'ana ana ganin cikin bargon ƙashinsu, in ya kalli ƙafarsa yana ganin bargon ƙashinsa yana yawo. Wa ma fil jannati a'zam, kuma aljanna ba ta da gauro, babu wani gauro a cikin aljanna, babu gauro babu bazawara a cikin aljanna, kowa sabo zai koma. Amma yanzu gauraye sun cika duniya, ko aljanna ba ta da gauro, ma'ana yana nufin kowa yana da mata a aljanna, ba wani wanda za ke bai da mata. Kowa a gidan aljanna Allah zai ba shi mata, ba shi nan kowa da mata guda biyu. Ma'ana abinda Abu Hurairah yake so ya ce, yana so ya nuna musu cewa mata sun fi maza yawa a aljanna. Duk da yake wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na leƙa wuta na ga mafi yawancinta, mafi yawancin su mata ne, ko? To amma kaga abinda ake nufi da matan da suke da yawa wato a gidan aljanna, hadda halittu da Allah ya yi na hore ne ne, ai su da ba 'yan duniya ba ne, su ba 'yan duniya ba ne. Saboda haka su a cikin gidan aljanna ne Allah ya halitta su, da haka za su zama to suna da yawa kenan. To kaga wannan shine daga cikin ni'imomi na gidan aljanna da Allah madaukakin sarki. Har yanzu ba na maganar liman kafa maqama rabbihi, wanda ya ji tsoron Allah ya bar wani abu bai aikata shi ba saboda Allah. Ya ga wani saban Allah ya ga shi kadai ne a wajen zai aikata, ya ce kai ina aikata Allah zai kama ni, sai ya bari, ya ce na ba zan yi ba. An kawo masa wani cin hanci mai yawan gaske, zai iya karɓa in ya zo ya ci haramun ya yi waye, ya ce kai ba na so na ciyar da iyalai na abin da yake na haramun, wannan abin ku bashi ni na haƙura, ba na na haƙura da abin da Allah ya yanka min na arziki na ya rufe. To wannan shi yake da wannan sakamakon, shi ne Allah ya ce haljirra'ul ihsani illa al-ihsan, ai sakamakon kyautatawa ba a yi da wani abu da ya wuce kuma a kyautata akan kyautatawa, a kyautatawa a cikin sakamako. Da haka duk wanda yake kyawun aiki, Allah madaukakin sarki yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muhsinun wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Haka duk wanda yayi ihsani, ya kyautata aiki, ba yawan aiki ake dubawa ba, kyawun shi ake dubawa. Yawan zaka yi azumi tun daga Muharram har zuwa ƙarshen Zulhijja kana azumi, ai yana da yawa ko? To in dai babu kyakkyawan niyya a ciki, azumin mai kwana ɗaya ya fi naka, ka yi azumin shekara. Yau in mutum tun da aka fara tsayuwar azumi bai taɓa ma'ana fashin sallar tarawih ba, to wanda yake ya yi tarawih ta rana ɗaya da kyakkyawan niyya ya fi wancan. In wancan ya fito ne don a ce ya fito, za a ce su ne masu sallar dare a zuciyarsa. To in ya yi haka kaga ya ɓata aiki, ya yi ne don a ce kuma an faɗa, don haka wajen Allah bai da komai. Da haka ihsan shi ne ka kyautata aikinka. Shi ya sa daraja ta ihsan daraja ce babba mai girma, amma ba kowa yake ganewa ba. Ta wuce darajar musulunci, ta wuce darajar imani. Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, lallai ba ma daidaita ladan wanda ya kyautata aiki. Ta haka ihsan mutum ya zama cikin muhsinun. Allah ya ce inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna, Allah yana tare da wanda suka ji tsoronsa waɗanda suka zamanto masu kyautatawa. Da haka kyautatawa cikin zance, kyautatawa cikin mu'amala, kyautatawa cikin bauta, kyautatawa cikin aiki, kyautatawa cikin komai da komai. Ai Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, Allah ya rubuta, ya shar'anta, ya hukunta kyautatawa a dukkan wani abu, har kisa in za ka yi ka kyautata. Ba ce wani za ka kashe mutum ka zo ka yi ta cin zarafinsa, ko dabba ce za ka yanka ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwa sa wukarku, kar ku zo ku yi ta dirza mata wuka ko wahalce ta. ko ka kawo raguna guda biyar ka jera kana yanka dan uwan dan uwan da gani dan hankali ya tashi an fito ka kai shi gefe yanka gama yanka ɗayan ya gama abin nan din shi aka wanke jini a kawo a cikin da ɗayan ka sake yanka baka daga masa hankali ba wannan mutunin shi din har a kisa ma ki ai saboda haka komai ake so mutum ya zama muhsin komai ake so mutum ya zama mai kyautatawa to Allah madaukakin sarki ce an jazaul ihsanu illa al-ihsan lalle babu sakamakon kyautatawa in ba wato kyautatawa ba a ya zo cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya sai yake cewa to kun san me Allah yake nufi suka ce Allahu wa rasuluhu a Allah da manzon shi zuwa ta kusa sai ya ce ai yana cewa ne har jazaa'u man an'amtu alayhi bitawhid illa aljanna ai sakamakon wanda na mishi ni'ima da tauhidi a duniya ya kadaita ni da bauta ya zama to mu'mini mai tauhidi ba mai shirka ba sakamakon shi aljanna idan al-ihsan shine tsayuwa kan tauhidi sakamakon me yi kuma aljanna shine al-ihsan saboda haka wannan abubuwa da aka ambata gaba ɗaya wannan aljannonin kar ka ce to ai aljanna ta kowa da kowa ce wannan liman kafa makama rabbi an gama bayanin su za a koma kuma wanda ba sai su daraja ba Allah yake wa min duni hima kasa da wannan aljannonin guda biyu da aka ambata shi wa min duni hima kasa da su akwai jannata akwai wasu aljannoni guda biyu kuma ba wadancan ba za ka kai sai ka fara ma kanka ne zafi yanzu an gama wancan kana cikin wasu wadancan ko kuma za ka shiga min duni limani ko kuma sai an zo yan kane kane za a saka za a fi yan kane a wanda sai an je an tarkato shi tukunna shi ai wani za a san shi mai aiki alkhairi ne amma an same shi a wuta ya Allah ka ba mu cetonsa bayan ya gama gasuwa sai a fito da shi a yi ceto ka ga shi sai an gama rabo ma dan aljanna ma ya manta ya shiga aljanna kafin shi ya shigo ai duk abin da ake yi ka shiga farko Allah yake fastabiqul khairat ku zama masu tsere cikin aiki alkhairi shi yasa duk abu ko rabo ake ka zama daga farko ka zama na kai kar ka yadda ko sahu ne aka zo kakka zama sahun karshe yanzu ko rabo ne aka yi aka zo ya ji ai na karshe ai ya kare ko na ce in ana bada dari dari sai kuka zo daga karshe zai ce to ko biyar din nan ga dari ku raba 20 ko to haka yake aikin alkhairi ma Allah yake fastabiqul khairat wa bi dhalika falyatanafasu almutanafisun kakka tsaya jira sai an zo karshen nan ba ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu aqwamu yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahum wallahi wasu mutane ba za su gushe ba suna kinkirtar da kansu daga aikin alkhairi har sai Allah ya kinkirtar da su ma'ana sai an zo ran tashi alkiyama su ne karshen karshe wani ya riga ya ce ma ya manta ya shiga aljanna ya san duk abin da ake sani a aljanna kai kana ta ana ta turka ko me zai sa mutum ya zama wannan karshen rashin kiyayewa rashin kulawa an zo ana kiran sallah kana can kana harkata ta duniya an je an ce a zo a yi wani aiki na taimakon al'umma na gyara makabarta ka ce ai su wane ne suka saba ni ban saba wannan wahala ba akwai masu iman yanzu aka ga ko wasu bayin Allah sun sa kansu wallahi baka san su ba duk za a dinka ji aka same su na aikin makabarta kuma wasu ka dai bane iyaka mutanen gari wasu kuma duk lahadi za ka same suna buje-buje har da matan aure ba su hijabi suna tsalle-tsalle wa yana so a yi rayuwa ta duniya a samu lafiya ai ga babban lafiya can ka je ka ji ana inda za ka zauna ko sai ka ga matan aure an kwashe su mace da girmanta da komai tana ta tufin tana yawo a gari wai ita ta fita gudu ai wallahi biyayyen da za ta tsaya ta yi a gidan mijinta da bautan nan ya fi mata wannan yawo da yawa an yaudari mutane wai suna gudu wai za ta rage nauyi wai za ta rage kaza za ta kara lafiya wata a wajen gudun suke faduwa su wannan bai hana mutuwa wallahi ai in kana so ka rage jikinka ga azumi ai ba gudu ka ke rage jiki ai yanzu da azumi ba ga shi mun kare ba ai da azumi ne ai azumi dai ya karar da mu ai dan haka babban hanyar in kana so wai ka yi menene slimin ka koma azumi ka bai yanzu sai ka yi duka kare saboda in abinci ne kake ci da yawa ka takaita shi da wucin an sha ruwa ka samu dabino da ruwan sanyi ka dan samu kosai da kamkata ba ana zaune lafiya ko ba za ka ci wannan a matsayin abincin dare ba ko aka kina so ki rage cikin ki ko ma ki kama azumi kama azumi gashi zai amfana ta kai a cikin ka zai ba ka lafiya zai kona wasu abubuwa waɗanda suke na kitse ne a cikin ka ya tafi ba da shawaran nan gudun ba mana son gudu a je a yi jihadi mana ko a je a yi taimako a asibiti ga wajejen taimako da yawa amma sai ga jama'a da girmanta wai ta sa tana kai awo tana ta garari a gari ƴaƴanta suna can ko tashi ba sai ba ba ta san yanda za ta ko masallaci ba ta ce su je ba magabatan nan na kwanayin ka duba rayuwar su Imamu Ahmad ibn Hanbal da su Imamu Shafi Imamu Ahmad sun karfe uku kafin alfudi ne ke zo mai da shi take tashi ta ce tashi ta tsima ma mishi ruwan tini ta sa yayin na bintuli ta kama hannun shi ta kai shi gaban masallaci sannan ta jira shi har sai an an yi sallah ta kamo shi ta dawo da shi gida duk a wajen iyayensu suka samu tarbiyya amma uwar da za ta fita tun karfe shida ta je gudu ko ina ta bar ƴaƴanta a garin nan ake kowa ya sani kar ba a safar da za a ta yi wasu ƴaƴansu suna kokarin zuwa islamiyya ita ta tafi gudu ai za ki rage girman jikinki ko ma ki kama azumi ba ko ma ki yi biyayyar da Allah ya ɗaura miki a shine hanyar aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk macen da afa'at zawjaha sai mamijinta biyayya wa sallat khamsaha sai sallolinta guda biyar wa samat shahraha sai azuminta wato na wata ramadan wannan za ta samu shiga aljanna babu wahala to ita wannan la sallat wala samat wala afa'at zawjaha ila mijin ma ba da yardan shi take fita ba wani ma zai hada ta guda da cewa Allah kai ka ga kai ka cika gani bai hada ta fita ba za ta ci ba sai ta fita saboda haka azumi wannan shine zai rage ma wannan abubuwa da haka sai mutum ya duba ya ga cewa to shin wanzuwar nan fita gudun da take tsoron Allah ne ko kuma tsoron mutuwa ne ko gudun nauyin jiki ne in dai kiba sosai wato zai gaji da fita ko shine aidali ne haka duk wannan abubuwa a kuma ji tsoron Allah madaukakin sarki wallahi ba wani abin da mutum zai yi ya samu daukaka ya samu kusanci da Allah ba tsoron Allah duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya samu babban dalili da sanadi na samun rahamar Allah kuma tsoron Allah din nan ba wani abu ba ne wanda zaka ce ta nesa abu Allah ya ce karkayi ka aikata ka za ka aikata shi ne kawai in ka kalli alqur'ani duka haka ne la taqrabu zina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko ijtanibu katiran min al-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan dai nan ira wannan zuwa tsoron Allah shi ake kan kai kaza kan kai kaza kan kai kaza kan kai kaza duka ba su ba shi ne tsoron Allah tsoron Allah ba a tufafi yake ba a tufafi yake ba gokin ka ya gama baki in baka baki ba ba duka banza ne ka gama wahala wani zai je kwashe kayan ya tafi da su ka gama nada kayan ka kai kuma ya je a sa ka ce ina suke a ce ai an sace kai asara su ba inda zaka gan su kuma mutum ya nada kayan shi ya tara ya daura dila ya hade sai ya yi kuma ya kai ran tashi a kiyama ya dauka an bawa to ina ni bar wannan kana ma wani aiki to da haka Allah ya yi wannan ya ambaci wannan ne ce liman kafa makamar rabbi ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki ya bar aikin safan Allah ya biyayya ga Allah ba dan tsoron yan sanda ba ba dan tsoron hukuma ba dan tsoron gudun maganar mutane ba domin masu tsoron Allah za ya kafu na billahi da umar ta gashi ba sa tsoron zargin mai zargi da haka za a ce ya shekara yana azumi shi ba damuwarsa ba ne an ce a shi ba ya fitowa gudu saboda waye shi wannan duk bai dame shi ba shina yin abin shi ne domin Allah in za ta yi training mace ta yi training din ta a cikin gida ma mijin ya tsaya mata keke ta dinga tuka a gida ya fi mata ko ta dinga yawaita nafila da sallar dare ai kana yunkuri din nan kana tashi kana motsa gaban ka ne ko in ma da nauyi za ka ga nauyin yana tafiya yana raguwa amma wancan gudu ka je kai gudu ka dawo kana ta haki duk kai gumi ba lada ga abubuwa da yawa nan da za a yi abubuwa da yawa da za a iya yi amma mutane tunanin su ya rikide kawai an karkata ne duniya ake so a zauna duniya kawai ake so a zauna a cikin ta. Shi yasa duk hanyar da ake neman zaman duniya ita ake bi, duk hanyar da ake so a ga wai an ita ce in an buza a zauna a duniya, an ce in kace kana gudu wannan zai rage ma nauyi, zai rage ma kaza, zai rage ma kaza, amma ba ce zai kara ma tauhidi ba, ba ce zai kara ma tawakkali ba, ba ce zai kara ma imani ba. Sai dai a ce a'a zai rage ma kiba, zai rage ma hawan jini, zai rage ma kaza, amma ba ce zai kara ma imani da Allah. Ko? Zai kara ma wannan ba. Da haka ka nema abin da zai kara ma imani da Allah da kusanci da Allah. To almuhim dai akwai wasu aljannoni guda biyu da ba su kai waɗannan ba, ina ganin mu dai ba ma cikin na farkon nan. Bari mu ji na biyun, wa min dunihi ma jannatan Allah. Ƙasa da zuwa akwai jannata.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رحم قدر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Ma'ana ƙasa da waɗancan aljannonin da aka ambata na masu tsoron Allah akwai jannata ne, akwai wasu aljannoni kuma guda biyu. Wadda ya yi ala yi rabbi kuma su kattiban, wai menene daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki kuke ƙaryatawa ko aljannu da mutane? Sai Allah ya ce mu da hammata waɗanda suke da tsananin duhu saboda inuwa. Aljannoni ne masu duhu, shine kamar yin koraye ne, suna da yayi kore koren ya kai kore sai a ce yayi duhu. To saboda haka koren in yayi yawa sai kaga kamar ya zama nema, ya zama inuwa, yayi duhu. To wannan siffar aljanna kenan, kuma aljanna babu rana a cikin ta, ba dare, wani yanayi ne daban da Allah ya halicce shi. Ai rauna bi ha shamsan wa lazam nabila, yanayi ne daban ba wanda ya san irin wannan yanayi. Don haka za su yi duhu amma na inuwa, wato mai tsananin inuwa sosai. Allah yake fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki menene abin kuke ƙaryatawa ko aljannu da mutane? Yace fihima aynani nadhafata, kaga a can an ce fihima aynani tajriyan, da abin da aka ce yana gudu yana gudana, da abin da aka ce zuba shi ake wanne ne yafi, ai bai gudana yafi. To haka ko waɗannan kamar feshi ake musu, nadhafatani ai fawaratani, wanda suke wato feso ruwa. Yanzu a ce ana baka ruwa kana sha, da ruwan da zaka dinga diba mai gudana kana tara shi na nafe shi, wanne ne ya fita ruwa? A nafe shi zaka daɗe bai taru ba. To haka su wannan kamar feshi ake musu, kamar feshi ne ake feso musu da wannan ruwa ɗin. zaka bai kai wancan mai gudana ba. To kuma suna da idanuwa ruwa guda biyu amma suna masu feso musu ruwan ne haka. Allah yake fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban. Cikin neman Allah madaukakin sarki mahallin ku menene kuke karyatawa? Allah yake fihi ma faki hatun wa nahnu wa mumma. Kaga can an ce fihi ma min kulli faki hatin zauja. Duk wani irin kayan marmari kowane iri ne. Da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba akwai kala biyu. To kuma ta an takaita musu kwaya uku ne kawai. An ce fihi ma faki hatun wa nahnu wa rumman. Akwai kayan marmari, akwai kuma annakin dabino, akwai kuma rumman. Su waccan ba a ma ambata ba saboda yawan. To kuma wannan nasu bai kai na waɗancan ba. To kaga suna da bambanci da waɗancan. Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Wai wani ni'imar mahaliccin ku Allah ne kuke karyatawa ku aljannu da mutane. Allah ya ce fi inna khairatun isa. Cikin wannan aljannonin akwai wato wasu zaɓaɓɓun mataye waɗanda suke kyawawa masu kyawun fuska. Da maɗaukakin sarki ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Ni'imomin Allah guda nawa ne kuke karyatawa? Allah ya ce sunan Hur, ma'ana mata ne waɗanda suke masu hasken idanuwa, shi ne Al-Hur, shi ake cewa Hurun Ain, ma'ana idanuwan naku ba matsatsu ba ne, ba kuma masu rashin gani ba ne, idanuwa ne manya-manya dara-dara, wanda ake cewa yana daga cikin alamun kyawun, ma'ana kyau na halitta ya zama farin cikin idan nan ya zama fari kan. Bakin kuma ya zama baki irin, to haka idanuwan suke. Amma fa maqsuratun fil khiyam, taƙaitattu ne a cikin wato bukkokinsu. Don ka ce bukka ka ɗauka ko irin ta azara ce, a'a khaima ce a cikin aljanna. In an ce khaima abu ne da ake kafa shi, Larabawa suna yawan amfani da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai a cikin gidan aljanna akwai wato mumini yana da khaima guda daya. Na ce khaima kaman gida ne, za ka ga kaman shema dai da ake faɗa. A zai a sunan da dawa saboda. Amma shema dai ake cewa. A Larabawa suna nan za ka ga an tafe ta da ƙarafuna an mata kamar rumfa-rumfa haka. An ɗan mata mashiga haka. Kamar yadda ake irin event center da ake na yanzu. Za ka irin khaima. Ba ana ga yawa kaman tantuna. Waga yanzu wannan event center zai ce ma zai dubi mutum 1000 ko. Amma duka ba abin nan shi bai wuce kila fadin 500x500 ba, din ya gama girma ke. To a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'mini yana da kaima guda ɗaya ta dubulu wanda busasshe ne, yana kyalkyali. Tsawonta ya kai mil 60. Tsawonta ya kai mil 60. Haka ba magana 50x50 ake yi ba. Ana magana mil 60. Kaman daga nan zuwa Bauchin Karaba biyu kenan. Ko? Kaman daga nan har zuwa Rimi in ka ɗan bargadan nan. To daga nan kenan nisan kaimarsa, ɗakinsa a gidan aljanna. Don haka yana da wasu iyalai a wannan kusurwar ta ɗakin, waɗancan ma ba san waɗannan wani hali bai suke ciki ba na ni'ima ko. Da haka in ya tashi ya yi canya, ya canya, ya ta shawaginsa. Wani zai ce to ai mutanen duniya suna da yawa. Ko? Ya za a yi a ce kowa an ba shi irin wannan aiki ma sai a ba shi abin da ya fi wannan ba. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa jannatin ardu has samawati wal ard. Ai aljanna ce da faɗinta ya fi faɗin sammai da ƙasa. Daga ƙasa zuwa sama shekara ta zai shekara 1500. Akwai tafiyar da za ka yanzu a duniya ta kai shekara 1500. Kwana 1500 ma ba. Kwana 1500 kai ba wata shi tafiya ma a duniya yanzu za ka hawa abin hawa kai kwana 50. Babu. Ka tashi dai daga kurewar duniya ka tafi New Zealand ka ɗauko ta zuwa can kurewar duniya ba a ce ma kai kwana 3 ba. Ko kwana 4 ko kwana 5. To wannan ka ga mil 60 girman abin nan kai masa. Wannan abin da ake faɗa ba yi labari ba ne. Zance ne ya fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya zo da Al-Qur'ani. Haka kaga babu maganar tuhuma ko kokonto a ciki. Gaskiya ce 100%. Yace shi mumini din da yake da wannan kaima din wannan tantin yana da iyalai da zai dinga kewaya su wasu ba sa ganin a su kana da gida daga nan zuwa can kan ina wasu za su san halin da wasu ke. Ko wanda ma yake gida ya kasa shi kai shi kai shi wannan fulatin ya wasu ba za abin da ake ciki ba to ina ga kaimar da ake cikin ya kai wannan girma saboda haka su matayen an takaita su ne a cikin wannan kantina to Allah madaukakin sarki ce ma sura sun fintiya su suna nan a takaice a cikin wannan kantinan nasu su matan Allah madaukakin sarki ce nan ya kuma yi sunna in sun kabla mu wadaya ko mutum ko aljanni ba wanda ya taba kusantar su dan haka mata ne tsaftata su tsarkakaku ba su sama ne namiji sai shi ne sunan shi ne ya san su da za a ke so mutum ya ringa tsare gidansa ya tsare iyalinsa ba wai yanzu yadda zamani ya canja ba abokinka zai zo ka fito da iyalinka su zauna su yi hira a sha a yi wasa a yi dariya wannan duk al'ada ce ta banza wannan ba al'adar musulunci ba ne za ku yi zance da su ku yi zance da su min wara'in bica in ya ce ya ce ma ɗan tsanani ɗan ra'ayin baya ka ce a je dai mata ta ce dai iyalina ne ba ruwanka ba kai ba ita amma shi kenan sai a fito a mayar da mata abin talla iyalinka gidanka ne fa mutuncinka ne ya za ka yi ka bari wani ya san su har wani ya sake na wasa da su ko wani ma har ka ga suna hira ba ka nan a waya zai ja shi kira iyalin da yana hira da ita wannan kuskure ne wani malami da muka yi karatu a wajen shi a makar ina ganin shekara nawa aiki haji na kashe ne ya ba mu labari ya ce wata mace matan malamin ya ce in ka kira ka a waya sai gaban ka ya baki dan kana kiran ta kana yin waya da cewa man za ka ɗauka namiji ne za ce wani ba magana wai karya murya ta gaba irin matan yanzu ba shi in ta ba magana sai gaban ka ya baki ba za ka ɗauka cewa da mace kake magana bukatu su ɗin kamammu tsayayyu ne na tsatsu ne saboda haka mu zamanto masu kishi masu kame Allah yana son mutane masu kishi an gane ko ka tsane iyalinka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya baka kulawa ne amanarka ba haƙƙin wani ba to amma zamani ya canja wani ma shi zai ɗau iyalin nashi ya tafi ya tallata ta a duniya shi zai kai ta wajen taro ya kai ta wajen wani a'a da zo ta gaisa da wani ta sha hannu da wani a zauna da wani shi ma ya zauna da matar wani wannan biya wujanci ne wannan dai rashin imani kuma ce rashin imani ba ana nufin mutum kafiri ba ne amma ya yi abin da zai rage masa imani ya yi abin da zai jawo ɓarna domin wani zai gama ta kai sha'awarta saboda shedan shedan ne don haka su Allah ya siffanta su da cewa a killace suke a tsare suke ba wani wanda yake ganin su balarabe yanzu ka ce ya iyalinka ai sai ya kai ka kosu ka ce mishi ya matarka a gida wallahi sai ya kai ka kosu a ina a ci ko ya san ka ma kana tafiya in ya hango ka daga kebe ka zo ka wai ka gaishe shi malamin ka ga gaishe zai bai san ka ba saboda yana tare da iyalinsa wannan internal affairs ne ba mai shiga wannan affairs din gida ne in gani ya ce su izara su dakiliya ministry of internal affairs ne ba wani yin abin nan ba magana ka zo ka shiga ciki ba in ka zo gida ne waje na ka zo in iyalin ka ta zo ta shiga wajen iyalin an gane ko in kuma kana zaune tare da ni ina zaune tare da kai harkan mu daban tasu daban zama a yi magana magana ta mutunci amma ba wai sai a dinga ganin wai wayewa ne wai ana so sai an mayar da musulunci wai ɗan zamani dama musulunci sai zo da zamani ba wani ka ɗauki musulunci ka cewa ka mayar da shi zamani kuma yanzu a sai dai zamani ka musuluntar da zamani amma ba zamani wai ya ɗauki musulunci ya mayar da musulunci irin tafiyarsa to Allah ya ce su ɗin ma mustaqbi na su ma suna kishin jiduwa a da rafrafin kudiri a kan wato wani shimfiɗa wacce take koriya wato alhalili ne wanda bai kai wancan na wancan kauri ba wa alkariyin isa'an da kuma alhalili wanda yake kyakkyawa an mishi ado shi ma to Allah maɗaukakin sarki ya ce tabaraka ismu rabbika bil jalali wal ikram in an ce tabaraka daga albaraka ne me albaraka shine albarka alkhairi mai yawa shi ake nufi da albarka ba ce tabaraka ai alkhairin Allah ya yawaita in gane ko kake ce tabaraka wai Allah ya daukaka a amma anasta tabaraka ai ta kasara khairu alkhairin Allah ya yawaita shine ma'anar tabaraka shine tabaraka ismu rabbika sunan Allah albarka shi ta yawaita ma'ana duk abin da ka ambaci sunan Allah sai ka samu albarka a cikin sa. Abinci zaka ci ka ambaci sunan Allah. Wani yaro ya zo zai ci abinci da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da wasu yara. Yana zuwa sai sun da hannun sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kula. Ya kafe hannun sa ya ce ya kai yaro san minna ambaci sunan Allah tukun. Sai yaga kuma ya sa yana ci annobi biyar cewa kun diya minika. Yace kire hannun abu ka ci da daman ka. Wa kun min ma yali ka kuma ka ci gaban ka. Amma da me ya fara yace san minna. Duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah. Ko manta abu kai ka kasa tunawa Allah yace waskur rabbaka idza nasi. Ka ambaci Allah in ka manta abu. Ce subhanaka. Ka kira sunan Allah Allah sai tunatar da kai. Saboda haka bismillah nan ba wani nauyi ne da ita ba duk abin da malamai suka yi ittifaki akan farawa da bismillah ba wai sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba farawa da bismillah shine ka ce bismillah wannan mai wahala mota za ka hau ka ce bismillah subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun riga za ka saka minti nawa ne ka ce bismillah ko fita za ka yi daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah shiga za ka yi ka ce bismillah duk abin da za ka yi ka kira sunan Allah sai ka samu albarka shine ma'anar tabaraka rabbika ai alkhair mai yawa yana cikin sunan Allah madaukakin sarki wanda shi Allah din nan bil jalali ma abocin girma ne wal ikrami da kuma girmama Allah mai girmama bayinsa dan haka Allah madaukakin sarki wato ana gode masa ba a bincike masa kuma ana tuna shi ba a mance shi kuma ana bauta masa ba a kafirce masa dan haka duk abin da mutum zai yi ya dinga yawaita kiran sunan Allah madaukakin sarki ya zo cewa da hadisin da Abu Ya'la ya fitar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ani ku biya dan jazali wa ikram duk lokacin da kuka shiga wani kunci da damuwa to ku kananna dai kanku da kiran ya dan jalali wa ikram ya daga cikin manyan sunayen Allah kace ya dan jalali wa ikram wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa daban-daban da haka ku zaman to ma tunaci ko addu'a zaka yi ka roki Allah madaukakin sarki da sunan shi na dan jalali wa ikram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan da sallah yana istighfar yace astaghfirullah astaghfirullah sai ce mene Allahumma anta salam wa minka salam sai ce mene tabarak da ya dal jalali wa ikram sai shika da wannan suna suna ne mai girma wani daga an idar da sallama sai kaga ya furta farki annabi sai daga hannu wannan khilafu sunna ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ai kana idar da sallah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara shi ne istighfar dan haka da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kace astaghfirullah 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 wanda ita ce sunna Allahumma anta as-salamu wa minka as-salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika sai sai wannan azkar ba da azkar bane ba sai wannan shine sunna in kai haka ka sani kanka ka ambaci Allah ka shiga cikin azzakirin Allah al-kadira domin ka ambaci Allah cikin sallah kuma ka fito daga sallar ka ci gaba da ambatan Allah shi duk wanda ya saba da ambatan Allah to ambatan Allah zai zama shine wato komai da komai na zai kwanta akan shi zai tashi akan sa dan haka wannan sura ta cika da wannan girma suna ne girma daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki kuma ya cancanci haka saboda ni'imomin da Allah ya ambata a shi din ne wannan ni'imomin abin girmamawa domin wannan ana kiranta suratul ni'ima da ita da suratul nahl suroni ne da Allah ya ambaci irin ni'imomin da yama bayi wanda ka ji dai ni'imomin nan ba su da iya din daga halittar ka Allah ya halicce ka wannan babban ni'ima ce kuma bai kyale ka ba kawai ya sanar da kai yanda zaka yi magana ya aiko ma da manzanni ya sanar ka kai karatun alqur'ani sannan ya fitar ma da abin da zaka ci ma ka rayu yanzu inda duk ba wannan abubuwan ya zama rayuwa yau a ce duk abin da ka shuka bai fito ba me za a ci dan gobe ma dole sai sun ci su rayuwa ba wani abin da zai rayu ba akan ni'imar Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki ya cika wannan sura da ambaton wannan suna nashi mai girma lalle albarkar Allah cikin sunayensa ta yawaita duk abin da zaka yi kace bismillah sai ka samu albarka a ciki ko menene har neman iyali neman ƴaƴa zaka kusanci iyalin kamar Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ambaci sunan Allah dan Allah ya kaddara an samu karuwa a cikin wannan kusanta din Allah ba zai sa shedan ya shafi wannan san ba sai kaga alkhairi sai kaga albarkaci a ana san mali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai rasu ba sai da ya gani tsakanin ɗaya da cikokin sa fiye da ɗari kuma a cikin su fiye da 70 sun haddace alkur'ani akwai alkhairin da ya wuce wannan babu aka mun ga irin gurbacewa da tarbiyya take ta ƴaƴa kila an kuskure mai irin wannan hanyoyin an tsara bi da Allah ka koma ga Allah sai Allah ya sai Allah ya kasance tare da kai in ka rabu da Allah sai Allah ya kiyaye ka da haka mun zaman to masu yawan ambaton Allah ambaton Allah ba wahala bane da shi bai da nauyi a harshe sannan kuma yana da nauyi a ma'auni na bawa ranar tashin kiyama kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kuma da mai sace sune wal baqiyatu salihat Allah ya ce wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala suka fada da duk abin da zaka yi buri ba ka fadi wannan kalmo subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midad kalimati subhanallazi jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruh gasnan da yawa tasbihai ba su da iyaka duk wanda ka zaba bai da nauyi bai da wahala kai tsayin sa haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yace mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana kariya da kariyarsa Allah ya ƙara mana albarka cikin rayuwar mu da lokutan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki 10 wanda su ne ƙarshen watan Ramadana kuma su ne madarar watan Ramadana wanda Allah madaukakin sarki ya zafi dare daga cikin dararrakin wannan kwanaki ya fifita shi fiye da wata dubu wanda duk wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi da ibada a cikin wannan dare an gafarta masa duk abin da ya gabata na kurakuransa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da wannan dare abin da za a yi na ibada a wannan kwanaki 10 Allah madaukakin sarki ya rubuta mu a cikin su Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu da duk abin da yake ba biyayyarsa bane muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana hanyoyin matafiyan mu Allah ya kare su wanda suka rasu cikin hadarurruka Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wanda kuma Allah madaukakin sarki ya jarabe su da jinya da rashin lafiya Allah ba su lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kasu mu ya albarkaci kasuwancin su ƴaƴan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki da zuriyar mu da dangin mu Allah ya albarkace su Allah ya tsare su daga fitintun na zamani waɗannan tashi tashin hankula muna roƙon Allah madaukakin sarki yanda saukin su yazo da yawan addu'o'i da ake a wannan wata Allah ya tsoran mana da sauki Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ya tsare mu waɗannan masu aikata waɗannan miyagun abubuwa Allah ya nisanta mu da su Allah madaukakin sarki ya mai da sharrin su zuwa a kansu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karya manufofin su wa gabanin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagora muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaban mana shugabanni na alkhairi waɗanda za su zamanto shugabancin su alkhairi ne a gare mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya malaman mu Allah ya ƙara musu lafiya da zaman lafiya al'ummar mu duk inda suke muna roƙon Allah ya kare su ƴan uwan mu Falastina da ake azabtar da su ake gallaza musu cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo musu doki Allah ya tsare wannan daki nasa Allah madaukakin sarki ya hana yahudawa abinda suke son aikatawa Allah ya ba mu nima da ban ikon ruko da wannan masallaci na roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu dukkan da muke din mai nufin musulmi da musulunci da wani mummuna abu Allah ne ya zuwa a gare shi Allahumma inna na'udhu bika min jahli al-bala'i wa darki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'ba Allahumma اللهم إنا نسألك من جباك رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن تعطينا خير ما تعطي السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تعطينا سؤلتنا يا رب العالمين. اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم أغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا شفيا ولا مقبولا يا رب العالمين. اللهم لا تدعو لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مصيبا إلا يسرته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.